الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله عبد قدره ومقداد العظيم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يجوها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم شاشدة دوتا رمضان bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya yi daidai da 16 ga watan Mart shekara ta 2025 insha Allah za mu tashi a tafsirin aya ta 45 cikin suratul Baqara wanda ilo bil sabr was salam
بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
بنت تعالى يقال فلي عجم بني إسرائيل da irin abubuwan da yake tunatar da su na komawa kan fitra kan tsada mai kyau da idan da za ta zama dalilin gode wa ni'imominsa da ya yi musu. Allah ta'ala ya ce wasta'inu bis-sabri was-salah ku nemi taimako bis-sabri da haƙuri was-salah da kuma tsayawa wajen kula da tsari wa inna hala kabiratun shi al'amarin sallah al'amari ne mai girman gaske illa alal khashi'ina sai ga waɗanda suke masu biyayya ga Allah masu natsuwa a cikin ibada. Wannan ayar ta nuna ɗaukacin bani Isra'il da dukkan mu'minai a kan azama an nemi taimakon Allah, wato shi ne hidayatu ma'una, shiriyar Allah ta taimako a cikin tsayawa da haƙuri. Wata'inu bis-sabri, ku nemi taimako da haƙuri, saboda shi biyayya ga Allah ta'ala tana tare da haƙuri. Akwai as-sabru 'ala ta'a ko ku 'ala ta'a da kuma as-sabru 'anil ma'asiya, haƙuri ga biyayya ga Allah maɗaukacin sarki, mutum ya kula da sallah a azumin watan Ramadan ya zo ya kwana 29 ko kwana 30 ba ci ba sha da ƙauracewa iyali a dukkan wuri na wannan kwanaki 30 ko 29, sannan dukiyarsa mai yawa ya zuba ya tafi aikin hajji da dai sauran abubuwa na biyayya ga Allah, wanda za ta ga cewa idan mutum ba daurewa ya yi haƙuri ba zai iya yi. Wannan jurewa cikin biyayya ga Allah wani abu ne da sai mutum ya nemi taimakon Allah a cikinsa. Daga lokacin da ka nemi taimakon Allah a cikin biyayya, sai Allah ta'ala ya kare ka a cikin biyayyar a gare shi, sai ka ga abin da ya gagari sauran halitta ba za su iya ba, kai sai ya zama abu mai sauƙi a wajensa. Mutanen da Allah ya yi wadace a cikin biyayya ya taimake su suka dace, sai ka ga sun yi riko da wani aiki, wanda wannan aikin a idon mutane za su ga ba komai ba ne, amma taimakon Allah cikin wannan haƙurin da mutum ya yi, sai ka ga Allah ta'ala ya dakatar da shi, ya yi masa babbar kyauta da gidan aljanna. mun san sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kullum in zai so gaban manzon Allah sai manzon Allah ya ce ga dan aljanna zai zo kullum sai manzon Allah ya ce ga dan aljanna zai zo sai a ga wannan sahabi Abdullahi bin Amr bin al-As yace ya kamata mu kai masa ziyara mu ga wata irin sallar dare yake mu kai masa ziyara mu ga wani irin azumi yake da ya kai mai ziyara sai yace sun samu saɓani da mahaifinsa dan haka ya dawo gidansa gidan shi wannan sahabin ya tare har mahaifinsa da ya haƙuri ya daina fushi da shi sahabin nan ya ba shi mataki da dare yayi Abdullahi bin Amr bin al-As dake ne yawan jamma ne shine wanda muka yi magana sa anan kullum da daddare yana saukewa alqur'ani to sai ya zama yana jira ya ga wata irin ibada wannan bawan Allah ne daddare yayi sai ya ga dattansa wace gari da ta yana jira ya ga ya dau azumi sai ya ga dau azumi shi mun fara cewa Abdullahi bin Amr da kusan kullum ma yake yin azumi daga baya ya aka maida masa azumin ya koma irin na Annabi Dauda da ya rana ɗaya ya huta rana ɗaya to sai da wannan mutum shi ba ma azumin yake ba duk wani abu na ibada in ba ta farin lafa shi ba yake ba amma kuma kullum aka zo sai Annabi ce ya dan aljanna sai da aka kwana uku ya ga baya komi sai ya same shi yace masa kani da Allah ba mu samu sabani da ma'aikina amma na ga cewa kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ma albishir da cewa kai dan aljanna ne mun rasa wani aiki kake aikatawa dan mu kwaikwaye ka a lokacin sai wannan sahabi yace mu tani kam ba zan iya tuna wani aiki da nake aikatawa da zai sa a gane aljanna sai dai ina da wata dabi'a guda daya duk laifin da mutum ya min a duniya kowane irin laifi ne daga lokacin da ya aikata laifin ba na kwana da kowane irin mutum a cikin zuciya ban taɓa kwana ban yafe wani mutum ba ban taɓa kwana da damuwa da jin takaicin wani mutum a cikin zuciya shi ne anan Abdullahi bin Amr bin al-As yake masa da wannan takai wannan matsayin wanda matsayi ne da ba dukkan mutane ne za su iya kaga anan hakuri ne da jurewa idan Allah ta'ala ya ba wa mutum kamala ta zuciya sai Allah ya sa masa jajircewa har ita take ibada sai in mutum ya daure za ka yi ta gani mutane suna kole wasu suna jin daɗin su suna abubuwan su na rayuwa amma kai idan ka fuskar ibada ne tashi dare da dare kai sallah ko abin da ya kamata haka sai kiga kai baka samu wannan hutun ba sannan za ka ga mutane da zuciyarsu suna kole wasu su gina gidaje su tafi kasashen waje su tafi Dubai su tafi America da kasashe don hutawa kai kuma naka kudin kana ta ɗauka kana taimakon al'umma da su kana ta gina gidaje na marayu kana zuwa kana sa zuciya wajen taimakon al'umma har ma wasu na ganin cewa kamar baka san ciwa kanka ba saboda baka tare zuciyar ba to irin wannan sai asabar ya shiga cikin zuciya ake yi sai hakuri ya shiga cikin zuciya idan ka ga wani na aikata wani aikin cikin jiyar Allah akwai tabbacin cewa wani ita ba ce wannan aikin ba zai iya yi ba saboda Allah bai masa gangatatar da irin hakurin da yawa wancan mutumin ba to a ce hakuri a cikin biyayya shine mafi girman abin da yake taimakon bawa shine mafi girman abin da yake taimakon bawa wajen tsayawa akan tafarkin Allah Allah ubangiji yayi mana baiwa irin wannan hakuri sai hakuri a cikin sabon Allah a cikin wato barin sabon Allah shi ma wannan hakuri mutum zai ga abu ya manta daidai bane sai ya hakura wanda mun sani har alƙawari Allah ya yi duk mutumin da ya san cewa zai wa Allah ne ya tuna girman Allah ya hakura yace ba zai aikata wannan laifin ba saboda ganin girman Allah Allah ya mata alƙawari da samun lada guda daya a daidai lokacin da yayi wannan hakuri, wato kamewa ya zama ka hakura daga aikata wannan laifi. Da yawa yawan abubuwa da mutane suke aikatawa na zunubi, akwai zunubin da idan ka dauko shi shi ne da wani ɗanɗano, amma mutane suna son yin sa, shi ne gulma, ba ta da wani ɗanɗano. Idan ka samu mashayi giya, ai akwai ɗanɗanon da ya ji a bakin sa ya sha giya. In ka samu mazinaci, akwai sha'awar da ya ji ya buƙatar. In ka samu ɓarawo, akwai abin da ya sace. Amma in ka samu magulmaci, to shi da ne ya ƙaru. Amma haka za ka ga idan gulma ta siyo mutum yana gaggawar sai ya je inda zai sauke ta, kuma in bai faɗa ba hankalinka kwata kwata ba zai farka. To me zai sa a danne zuciya a ƙi a aikata wancan laifin? Shi ne asabaru anil ma'afiya, wato mutum ya je yana haƙurin cewa ba zai aikata wannan laifin ba. Don ya ce da dajiya, mun sani a cikin mutane guda uku da aka lissafa waɗanda suka faɗa cikin wannan kogon, ai ɗaya daga cikinsu ya yi nemi Allah ta'ala ya fujja su daga cikin kogon da ya kulle shi, yana ba da labarin cewa yana da wata 'yar babbansa, yana ƙaunarta, ya so ya aure ta, ba ta yarda ba ta auri wani daban. Bayan sun yi aure da wancan mutumin, rayuwa ta yi musu ƙunci, shi kuma ya zama ma'abocin dukiya. Ta zo ta roƙe shi wata rana ya ɗan ba ta wani abu, sai yake mata zai ba ta, amma sai in ta yarda ya biya buƙatarsa da ita. Da ta nema yadda za ta yi, yunwa ta ruɗa ta da yawa, sai ta lamunce masa ta yarda, sai da suka keɓance har yana ƙoƙarin ya biya buƙatar da ita. Sai ta ce masa, ya bawan Allah, ka ji tsoron Allah, kada ka zo kar ta buɗe abin da yake rufe ba da haƙƙinsa ba, kar ta buɗe. Yake sai ji tsoron Allah ya shigo cikin zuciyarsa, har ma ya yi tawassuli da wannan aikin, Allah ta'ala ya yaye musu wannan damuwar. Yana faɗin haka sai ga dutsen ya ƙage, an buɗe musu ƙofa duk da ba su samu damar fita ba, sai da na uku shi ma ya addu'a. To darasin da za mu ɗauka a nan shi ne, laifi zai yi wa Allah, amma sai ya yi haƙuri bai aikata laifin ba. Barin wannan laifin sai ya zama sababin da ya ɗaga hannu Allah ta'ala ya amsa mu. Don haka ka zama ka yi haƙuri cikin abin da Allah ya jarrabe ka, lalle ba ƙaramin abu ba ne. Wato ba za ka aikata laifi don keta iyaka ta Allah ta'ala ba. Sannan haƙuri na uku shi ne asabaru anil bala, wato mutum Allah ta'ala ya jarrabe shi da wata jarrabawa, wani bala'i ya same shi, ya zama ya yi haƙuri. Wannan shi ma ba ƙaramin abu ba ne. Idan Allah ta'ala ya jarrabi bawa, sai zama bawa ya yi haƙuri da jarrabawa da Allah ya yi masa, to la'alla wannan jarrabawa ta zama sababin shiga gidan aljanna. Wata bayar Allah wanda Abdullahi ibn Abbas yana faɗin hadisinta, yana cewa ta zo wajen manzon Allah farfaɗiya tana damunta, sai zama mace ce a gaban maza ta farfaɗiya ta buge ta, sai hatta na fadda al'aurarta a wajen a gaban mutane. Ta damu da wannan, ta ce manzon Allah ya mata addu'a, Allah ta'ala ya yi mata. Sai manzon Allah ya ce mata, ki yi haƙuri da jarrabawar da Allah ya yi miki, ni in kika haƙura da wannan jarrabawar na lamunce miki gidan aljanna, ina tabbatar miki da wannan Allah zai baki gidan aljanna. Ta ce, to ya Rasulullahi na haƙura, amma dai ina yin farfaɗiya, kuma idan na yi farfaɗiya jikina yana buɗewa, to kai min addu'a wannan buɗewa jikin da daina. Sai manzo Allah ya mata addu'a, sai zama duk lokacin da za ta yi farfaɗiya duk jin da za a yi ba a ga al'awarta. To ka ga irin wannan jarrabawa Allah ta'ala ya yi mata, sai zama sakamakon wannan jarrabawar Allah ta'ala ya ba ta gidan aljanna. Wa nabulu annakum min shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-abwali wal-abqati wath-thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Musiba ta same ka, ka ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. An ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko fitila ce a gidanka ta mutu ko fitila ce ta mutu sai an ji ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wata rana fitila a gabanta ta mutu sai na da Aisha ta ji ce na cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai manzon Allah ya ce mata sai fito manzon Allah ya rasulullahi fitila ce yanzu a mutuwar fitila ma sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzon Allah ya ce ai ba wata musiba da za ta samu mu ne miki bai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma duk lokacin da mutum ya yi wannan ya yi addu'a ya ce Allah ya ba shi ladan wannan jarrabawa ya maye masa da abin da ya fi alkhairi ko da wuce ya faɗa Allah ka ba ni ladan wannan jarrabawar da ta sauko min ka maye min da abin da ya fi alkhairi ko da wuce ka faɗa sai Allah ya ba ka lada ya maye ma da abin da ya fi wannan sai da Ummu Salama da mijinta yaro Abu Salama tana jin labarin mutuwar ta fito da kuka sai kawai ta tuna ga abin da manzon Allah ya faɗa tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan ta faɗa tace to shi dai Abu Salama mutumin kirki ko da ya za a yi kuma Allah manzon Allah ya ce duk wanda ya faɗi wannan sai Allah ya ba shi mijin da yake na da wato in masifa ta Allah ya jarrabe ka kace inna lillahi kuma kace Allahumma azilni fi musibati hadha wa aqlif li shay'in minha in dai ka faɗi haka to sai Allah ya maye maka da abin da yafi abin da ya jarrabe ka da shi tana ta tunani da shi ita dai ta abin da manzon Allah ya faɗa to bata san kuma ta yaya za a kullo mata a bata abin da yafi Abu Salama din sai gashi tana gama ta kaba da kada manzon Allah ya zo mata ya ce mata manzon Allah yana neman aurenta kaga ko ai magana ta riga ta kare wannan ba Abu Salama ba in akwai Abu Salama kuma dan din Abu Salama to lalle lalle wato Abu Salama ce zan ce lalle lalle wannan ya sha gaban sa lalle haka ya tsarin rayuwa take in Allah ta'ala ya jarrabu mutum to ya yasa a cikin sunnofin da Allah ya bayar na mutanen shirki akwai mutanen da suke hakuri da kuntun rayuwa su yi hakuri a halin jinya su yi hakuri a yayin biyayya laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa ata al-mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wa as-sa'ilina fi ar-rikabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mu'minuna bi ahdihim idha ahadu wa as-sabilina til ba'sa'i wad darra'i wa dinan ba kaga duk sai da aka kawo kowane irin mukadi sai Allah ta harace wasajiri da tilba fa wajar ba wajinan ba masu yin hakuri cikin halin talauci da kuncin rayuwa masu yin hakuri lokacin da Allah ta'ala ya jarrabe su da rashin lafiya masu yin hakuri a lokacin da ake aran gamar yaki wato hakuri ce na kaga cikin da'ar Allah ana yaki ba za su gudu ba sai Allah ta'ala ya ce da wa'annan da wa'anda aka lissafa a baya ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun fa inna sunna ma tsoran Allah da haka hakuri din nan da yawa a lokacin mutane da kaga har mutum alfahari yake ni fa in an taba da dani da hakuri ai haka muka Allah wannan zaji kaskanci togar ta kai hakuri siffa ce ta mutanen kwari rashin hakuri siffa ce ta mutane mara fa karama ka kamala la tasri la hasanati bis sayyi'a in fa ajallati hiya hasan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annatu wa nuhani ai hak a ce an ba ba daidai ba ka iya sanyowa ka siffanta da hakuri a cikin al'umma wannan kamala ce kasla ce a bariya amma kai shikura a cikin al'umma a matsayin marar hakuri marar kawaici marar sauti kuma har kana alfahari da wannan to lalle kaddanci ne dan adam yake jinjina wa kansa wanda yafi kowa kamala wanda yafi kowa cika in jarumta kake ji wanda yafi kowa jarumta shine sayyidina rasulullahi amma an tarihi dan adam bai rubuta wani mutum mai kabalar hakuri mai cikar hakuri ba sama da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da ta kuwa mu zama masu dauriya masu kamalar rai masu natsuwa kuma lokacin abin da muke cewa rashin hakuri din nan muna kasa gane cewa gafala ce take kawo idan mutum ba shi da dabbun nan ba shi da dabbun nan dabbun nan shine daidaituwar rai daidaituwar rai Allah ya yi mutum irin da sassawa irin wannan mutanen da ga suna da nasirai suna da ɗacin rai. To idan ba ka da daɗi sosai, rashin natsuwa nake so na ce, rashin natsuwa shi ne abin da yake gadar da rashin haƙuriyar lokaci. Rashin haƙuriyar lokaci sai ka ga a rashin haƙuri ɗan adam ya kai shi wata rana har da masa ba ya ɓarar da ita. Ku nemi taimakon Allah, cikin haƙuri akwai nasara, a cikin haƙuri akwai nasara. A yadda Allah ya ajiye shi a rayuwa ka yi haƙuri, a cikin jarrabawar Allah ka yi haƙuri, a cikin zamantakewa ka yi haƙuri. Lalle idan ɗan adam ya zama mai haƙuri, mai juriya, mai natsuwa, to hanyoyin nasara a cikin rayuwarsa suna nan da yawa. Har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga faɗa mana a cikin hadisi mai tsarki mai inganci, inna sabra kuma inna nasra ma'asabra, inna nasra ma'asabra, wato nasara tana tare da haƙuri. Ba damar mutum da zai zama mai haƙuri ba a cikin rayuwarsa, to zai zama mai yawan dariya. Duk abin da yake damun mutane da yawa a cikin harkokin kasuwa, kaga mutum yana gaggawa shi sai ya karo wani, sai ya wuce wani, ko ko a shi sai ya cimma kaza a cikin lamarin a rayuwa da mallakar abubuwa, kaga mutum yana gaggawa, waɗannan abubuwan su ne suke danewa faɗuwa a cikin hakkin waɗansu mutane. Sai kaga mutum a gadan haƙuri har ya kauce ya bar hanyar Allah, ya je hanyar saɓon Allah. Shi kuma wannan haƙurin kyauta ce ta Allah. Ashe ba laifi ba ne duk lokacin da kai sallah ka ɗaga hannu ka ce Allah Ubangiji ka sanya haƙuri a cikin zuciya, haƙuri da dukkan ma'anoninsa. Shi yasa a nan ayar sai Allah ta'ala ya ce wastaeenu bis-sabri, ku nemi taimako da haƙuri, was-salah, sannan ku nemi taimakon Allah wajen tsayawa da kulawa da sallah. Shi ma wannan taimakon Allah da ake. Idan aka ce sallah wani abin da zai ci nasu, ina yin sallah, ina yin sallah, ina fitowa a suba, ina yin azhar, ina yin la'asar, ina yin magariba, ina yin isha, na'am sallah. Amma sallah irin wacce ake bukata bai zama dole ba, saboda irin sallar da Allah yake muradi da haƙin bayi ita ce sallar da ta cika da khushu'i. Qad aflaha al-mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'una, masu khushu'i a cikin sallah. Shi yasa a nan sai Ubangiji ta'ala ya ce karka ji an ce sallah ita ba sallah, wa inna la kabiratun illa 'ala al-khashi'in, al'amarin ta ne girma ne sai ga waɗanda suka zama masu kushuri. Mutanen da jin daɗinsu, tsokacewarsu, walwalarsu, farin cikinsu yana cikin su, jinsu suna biyayya suna cikin yin sallah. Ba mutanen da yanzu zama cikin gawa ba, kaga ana sallah mutum yana ɓaci yana cewa liman ya matsa sun bi mutu ba a yin sallah da gaggawa. Ko ko dai ba ko mutanen da kawai sallah a wajen su, ina ne da wurin je mu kai musallame ka kamar irin ta zama mutu wani nauyi a wuyar Allah. Allah kike so ku samu mai yin ta da gaggawa su ne ka ta kure su cikin huta. Dan Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ta san ni da ra'a da san kana ga sai Allah da daga lokacin sallah ya har lokaci yana cika banda Allah yana cewa ila da wuha ta kuma rabana ta cika da mana da wato ta kai kira ta rubuta mana da shi manzon Allah. Lokacin da ba sallah ake ba sai yake kamar a mata aci, dan an shiga fara ana ganawa da Allah, to manzon Allah jin sai ne a cikin wani yanayi na nishadi kamar a busa mana. Sabanin da yau idan Allah sallah Allah Allah kake da ne salamu alaikum, lokacin nishadi ka shi ne lokacin da ba sallar ba. To lallai khushu'i a sallah shi ne kamalan nutsuwa a cikin muraqaba, kamala ta nutsuwa a cikin muraqaba. Ya zama mutum yana sallah yana tuna girman Allah a cikin wannan sallar, yana halartowa girman Ubangiji. Hadisi mai inganci na al-Imam Tirmidhi ya tabbatar da cewa gwargwadon abin da mutum yake samu na lada a sallah shine gurgurdan lokacin da bawa yake tuna Allah a cikin sallah. Kaga gurgurdan yake da tuna Allah, gurgurdan yake da zaka samu sallah. Gurgurdan da kaman ta da Allah a cikin rakka, gurgurdan yake za ka isnila da gadiya a rinda dai a baka. In dai ka zo masallaci, a kan masallaci tare da kai da lada goma. Wannan zai kashe sawabul amal. Amma martabar ka a wajen Allah, martabar gurgurdan yadda ka tuna Allah a cikin sallah. A haka ne mazaje ke tsere wa juna. In ka ji ana mutum sallah tana hana aikin alfaja, to irin wannan sallar ake nufi sallar da ta cika da kusuri. Sallar da ta cika da kusuri. Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ubangiji ta'ala yana cewa ka karanta musu al-Qur'ani, ka faɗa musu tsayi da sallah. Lalle sallah tana hana aikin alfaja. In dai mutum ya tsaya ya yi ta da kyau a wajen bayan Allah, ma'anar sallah mai kusuri shi ne sallar da lokacin da ka ɗaga hannu ka ce Allahu akbar, wato duk wani abu a zuciyarka kabir ne, duk wani abu mai girma ne. Don haka wannan abun mai girma gaje tana faɗa wa Allah harkar kasuwata, harkar iyalaina, harkokin rayuwata, da dukkan abin da ya shafi mai rundumuna na ofis da sauransu. Ya Ubangiji, in waɗannan masu girma ne, anta akbar Allah, kai ne mafi girma. Daga kana ba wa Ubangiji, kana faɗa wa Ubangiji cewa waɗannan abin duka ka zubar da su yanzu abu mafi girma a ranka shi ne Allah. Shekara sallar manyan misalai, in wani abu ya fita tsakanin sallar da waɗannan masu sallar, to suna shiga cikin tashin hankali. Musan abin da Abu Talha yana da gona, gona ta dabino, sun kace gona ta dabino a wannan lokacin a Madina, kamar da sun yi a cikin kashe mutum yana da rijiyar mafi fi. Ba wani gidan mai ba, ba zai da rijiyar ma, ka ga biya ka ce na, ƙarshen a tsari ƙarshen mai ce na. To a lokacin a Madina in aka ce kana da irin wannan abubuwa ta wani rijiyar ma ta yi gaba. Mutane ne ku ce na, ya ta zo ta dona ce bai ruwa ban ja girman abin da yake cikinta na arziki. Za ka iya cewa in an fitar kayan cikinta sai garin Madina ya san an fitar da kayan cikinta saboda yawa. Wannan Allah yana shiga cikin gonar har ya kwanta ya ula. Rannan shi Abu Talha yana cikin gonar sai ga wani ɗan tsuntsu ya tashi a gonar daga kan wani dabino, sai ka fitar wani dabino, sai wannan ya kauce mara hankali, sai ɗan wanda ya kalli tsuntsu sai kawai ya kalli wani wuri a cikin gonar ta aka ya yi kyau. Sai subhanallah, har san da yake gonar ta ya ga gonar ta shiga kanar Ubangiji na yana idan da sallah kawai sai ta gonar da Allah
sallallahu
alaihi wasallam. Ya Rasulullah, gona ta take da tsakani na da Ubangiji, kuma da ba ga sunan Allah ya ce lan tana da zarra ta kun ku gobe ma ta zuwa. In ko san da nake go gonan nan ne yasa har ta shiga tsakani na da sallah ta, to yau babu ni babu ita na ba da ita fi sabilillah gaba ɗayan ta. Dake akwai dan kasuwa ya kamata in ba da misali da Abu Jahl. Ko ma kai ne kana komar shagon ka kana yin sallah ka tuka su da kaya dunya of nora ka ji da babban plaza da ka yi shi a cikin daban daban suka ga guran da yake cikin lafiya. Sai da wannan babban ma'ana da yake hankalin ka ya dauki ta ta zuwa inda yake kuma ka san shi ya ba ba mu kasuwa sai ka ce kai wannan fasto mai idan ba shi gaba yau za a yi harka ba ƴar karba kuma sallah ta ci. Dalilin wanda ta ce ba wai fasto mai ba kula ma gaba ɗaya ba da ita fi sabi da Allah aikin nan mai sauki ne. Irin wannan ne wannan hali na an ta fara wannan ruwaya wannan da ke abinci ka wannan labarin sai da gaske ne mutum yake kyautar irin wannan hisiya kai dan ba ka da kai shi da sallah ne irin wannan sallah ta ka da su gaskiya wace irin ta bawan da bai kai wani matsayi ba, to amma shi wannan sahabi sai zama ya aika saboda gara a cikin su aunawa a cikin ibada su cikin suna auna Allah su kullum ya muta tuna Allah idan ka ce assalamu alaikum to suna tuna ya muta tuna Allah a cikin wannan sallah ya nutsuwar mu take a cikin wannan sallah sai dan uwa mu jara ibadan mu halin da kake sai ne za ka ga dan uwa idan an shiga sallah wani baya tuna wani tunanin sa ba na duniya sai ya ce Allah da yake Allahu akbar sai ya bar shi wa ubure da kika ya kamata an yi ta da sallah da je wajen wani yana jira ina da uzuri ka ga ina da uzuri ka ya jira kuma ina asalla sai ka gallo da an yi amma Allah ba ka zaliman ba Allah kuma ya wani da an yi rabban ya ba sai mai da kai shi sai da kai kuma ba mun da san sai mai da kai sai ne zai ce kamar an yi tsire ba a wani kafa sai ka ji dama yana ta da sai daga farma mun kowa ya tafi da dole lalle a yi kushudi a cikin sallah sai a samu nutsuwa a cikin sallah wannan nutsuwa shine yake tsakar mutum hasse wannan hasar shine yake hana gaban sunni yayin da Allah cin sallah da kushudi shine yake gadar da hasse a cikin ruhi dan hasan shi kuma sai ya hana gaban aikata ba daidai ba wa inna halaqatuhum illa alal qadirin
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون
وإنهم وإذا صلى أسك بجرمى وجنكما ما أبوتاك شوني سوني دي الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم سوني وإنه يظنون سكي فكنكا شوى أنهم ملاقو ربهم cewa su ba su sadu da ubangijinsu wa annahum ila jarajiun su masu komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah zai yi dullon anan azzan ya zo da ma'anar alhaki azzan ya zo da ma'anar alhaki Allah ya saka wa malam muliyar da alkhairi je ya halarci wannan makarantar ya rage mun aiki da yawa ana da wajin da ya kamata da ya akai azzan ina kallon duk jawabin da zan yi zai zama maimaita magana illa iyaka mu gani shi zanni kalmar larabci mu a Hausa ba ta da wata ma'ana a wajen mu sai dai mu ce zato sai dai mu ce zato amma a wajen Balarabe tana ɗaukar ma'anoni masu faɗin gaske tana ɗaukar ma'anoni masu faɗin gaske azzan yana zuwa da ma'anar alhaki inni da nado anni mulaqin isadiya inni zanantu ramar kiyama ne fa ya ta mun ka makanta kuma sai ka dena cewa inni zanantu anni mulaqin isadiya kana tsammanin yana cewa yana sace akwai wani da to ne a lahira akwai wani da to bayan an ba mutum sakamako a hannun sa ayyaki ne a hannun sa wato inni sai ya kauce anni mulaqin isadiya kada nan azzanni da ma'anar alyaki sannan azzanni yana zuwa da wa'ansu ma'anoni yana zuwa da ma'anar ashaf zanni da billahi zanna shaf masu zato wato ana suna shakkun cin al'amarin Allah shakkun juna na zaki ko ko da azzanni da bai da ma'anar alwah wani abu tana tsammanin sa'ad amma ba haka ba وَتَنُونُ إِذَابَ مُغَاضِبًا وَلَا أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَذَنَّا أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَتَنُونُ إِذَابَ مُغَاضِبًا فَذَنَّا فَذَنَّا سَوَا أَمَا سَيَرِيهِ سَوَا أَيْ dawo da wani mai fata ta gode shi ba Allah ne da Allah ne ba sai ne ba ta ta banu da annan azab shi yasa dan irin ta yana magana a cikin hanci yana irin yana magana da Allah da rabbi a farkin da hajji a aikin sa so dai da kokarin ki magana da kaje sarki wannan ba za ta hana ma'abota ilimin yin magana so dawa ma'abota yarce da sarki suna juya maganganun malamai ne don su hana su magana shi da koyarwa saboda an san cewa da gara an juya ma magana an ce kaza ke da shi to an tsora shi shikenan sai ya zama daga wannan ya ka mace shi da ke irin gara kaza amma afanin ya sai abu kaza ya fi su san harafi ba ka da san duk inda kaje san da ba a nan ka tsira Allah ya saka masa da alƙawari ziya ya imam munir ya yi kokarin fitowa da hakikar hadisan din nan anan kuma gashi dai a yanzu mun ci karo da karatun kai tsaye allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim yanzu kana nufin ba su yin sallah suke kula da yin sallah zato ne suke lafa da Allah yanzu haduwar mu da Allah ta so ne ba ya kini ba ne kuma da ya kini cewa za mu sadu da wa za mu haɗu da Allah amma sai alƙur'ani ya ce allazina yazunnuna waɗanda suke zato a kuma ba tsantsarin jadi tsantsarin su ne zai ba idan mutum ya ga a tattaura mas'ala an ce zanni ya subuti ya ce ana zaton wannan abu bai tabbata daga annabi ba zalimi ne zai sa shi amma ba da cikin ilimi ya ban azzanu a wajen ma abota ilimi azzanu a wajen ma abota ilimi musamman malamai musulmi suna abuka kuma birin tsaya abin da ake shimfita tsammani wannan abin ya tabbata kuma mu da ku qad'iyyu subut qad'iyyu tilala qad'iyyu subut zannu tilala zannu subut qad'iyyu tilala da kuma zannu subut zannu tilala wannan karatu ne da zama kanta akwai magana da tabbatacciya ce kamar a cikin alƙur'ani tabbatacciya ce wannan magana qad'iyyu tilala wato da abin da yake cikin alƙur'ani ai tabbatacce ne akwai wani harafi da yake a cikin alƙur'ani da muke shago ta kungiyar jantin sa da aka ci alƙur'ani da ba a tsaye sama alƙur'ani akwai da zaruwa banda abai lala ne dinasa tsariya a kimo da alƙur'ani Allah akwai wani sabuwa akwai wani shakku akwai wani tunani a cikin tsarin Allah babu to amma kuma akwai ayoyin da suke da bukatar tawu suke bukatar tunani to irin wannan ayoyin da ake faɗa irin subut ne amma da mujrad a irin wannan ayoyin ne sai mu ga kowa tunani yana shigowa misali وَمَسَّهُمْ وَأَرْسَلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَةِ فَوَيْلٌ لِّلْمُعَذِّبِينَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ أَتَأْتُونَ مَالِكِيَّ تَأْتِي أَبْرَاءَ أَكَنْ آيَةَ بِلَادَا مِثَالِ أَكَنَ الْأَمْرُ الَّذِي تَأْتِي وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فَوَيْلٌ لِّلْمُعَذِّبِينَ يَأْتِي أَبْرَاءَ أَكَنْ آيَةَ wato ana nufin al'adu ake nufi wannan al'adar da ba ta yi na fita daga cikin na idda sai sai ai al'urwa ake nufi wani ya ce a al'urwa ake nufi kaga wannan dilala wannan abin nafsin kadabiyin subut ne amma kuma dalilin dilala sai kuma dilalar akwai bukatar ai tunani akwai kuma wanda zai zama dalilin subut kadabiyin dilala wato hanyar zuwansa hanya ce ta ahad amma kuma a duk da yadda suke na rafi na safi wannan tarfe ne wannan tabbatacce ne su ne zai irin hadisan da mabirin zayin hadisai a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma gana wannan ta tabbata hanya ce ne inganci ce amma kuma hanyar da take karfin hanyoyin zuwan alqur'ani kuma hakan da zai zama zanne ya tsubu ya kuma misala wannan ne man ala ko da za mu ga cewa malaman ku sun suna tattauna da kyau idan Allah irin wannan karatu da yake albashirin da zai je dauna a makaranta da yake ra sai a tubo da shi saha ta hayaniya saha ta yarse da tsokana da sauransu to kamar ana kokarin lalata wani abu ne a cikin karatu na addinin musulunci lalle yana da kyau a ya zama mutaka irin kullum ana girmama shi ne da hadurin labar da ta suna girmama tattaunawa ta ilimi suna kuma girmama hanyoyin tattaunawa. Al-Imamu Shafi ya ce sau da yawa ina yin tayayya da mutum har roƙon Allah take ya yi tafiya ya zama na kalma masa ba don komai ba, dan idan na kalma masa ni ina da ni zan iya daka ne yuwa shi idan ya zama na kada shi ne ya ci ba zai yi ba. Yawwa haka ake tattara masaya kada yanzu a nan a cikin wannan aya alladheena yazunnuna ta'lamu annahu yusir. Dukkan ma'anar mun tabbatar cewa a haɗuwar da Allah ya tsini ne ba zato ba. Amma kuma Qur'an ya ce alladheena yazunnuna shi ne ranke kawai wani ya je ya ɗauko wannan aya ce ta ai shi kenan haɗuwar mu da Allah ma ta zama zato ba tabbas ba. Kuma in ce irin wannan karatun da ake kai fanan nan daga cewa zan yi subut kada shi kenan an san ce ma gaba daya maganganun da annabi ya ji ba gaskiya ba ne shi kenan sai mu ce Allah zai ne yuzun nuna Allah hukku la qurat dike mu'minai gaba daya hadu su da Allah ta kai ne ma ha ta da surat ibn yaqa ba haka nan ake tattauna mas'alolin ilimi ba mas'alolin ilimi suna da ma'aunan su da hanyoyin tattaunawa alladheena yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un a lalle kuma suna da kankancewa akan cewa su masu komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki ya bani isra'il
ya bani isra'il zuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni fawwaltukum 'alal 'alamin
ya bani isra'il zuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum ya bani isra'il uzuru kutuna ni'mati allati an'amtu 'alaykum ni'ma ta wacce na nimince ku da ita wa ni faddaltu kum 'alal 'alamin hakika na fifita ku a cikin dukkan dalilai. Wannan ayar irin ta gabata a baya duk da akwai dan bambanci inda ta buci ne ambatan shi kan imani wannan kuma ta da cikin ubangiji ya fara maimaitawa anan dan ya nuna muku cewa ya muku tsare imani wanda Allah baya san an tuna muku abubuwan da ya kamata su yi to yanzu kuma Allah ta'ala zai fara jera muku imomin da ya yi muku. Daga nan idan muka fara da wani sai na ba a fara jera wa bani Isra'ila imomin da Allah ya yi musu kala kala daban-daban mene ne hikima dan ka ba idan Allah ya yi da su bawa bare mu jarrabin su hikima ke nuna soyayya ba ko da yadda bawa zai cikin ni'imar da Allah yake yi ba shine abin da yake nuna cikar soyayya tsakanin bawa da Allah madaukakin dan Allah ta'ala ya nuna bawa to ana son da bawa da koyi da Allah ya huta wannan godiya da za ka ji nan kadan na abin da Allah ta'ala ya baka shine abin da zai buɗe kofofin hanyoyin waɗansu ni'imomin da Allah ta ƙaru a gida wa yasta azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid ubangiji ya shelanta cewa in ma goge masa cikin abin da Allah ya nufince ka to Allah ya yi alƙawarin zai ƙara wannan arzikin a gare ka in kuma ka kafirce cewa ya Allah ta hanyar cikin masa biyayya ubangiji da Allah yake lalle azaba ta ne rafa ka kafirce ni kuma anan Allah ta Allah ya kira shi da suna kafirce kai din da cewa kufrun ne a dunar kafin kafirce ne da kai irin wancan kafircen da ake magana yana da kyau mutane su gane Allah yana ba ka wata ni'ima kar ka yi tsammani shikenan ka kare wallahi in ka gode masa Allah da Allah zai kawo amma idan mutum ya yi amfani da ni'imomin da Allah ya yi masa cikin abin Allah bara cikin sauce na farki to har mutum da yake tsammanin ya sami shi amma Allah ya ba shi wannan yana cikin hadisi mai inganci na Imam Ahmad innal abda la yukrama ar-rizqu min ajli dhanbin yusibu lalle dan adam ana harfa amma arziki saboda mai laifin da yake aikatawa Allah ga arzikin da yake sai kawai sai wa Allah ba daidai ba sai Allah ya dakata har a wani hadisi na al-Imam Tabarani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna rizqa la yaqlubu al-'abd akthara mimma yaqlubu ajluhu arzikin da yana gaggawan neman kafiya ya gaggawa da kafiya ta neman ka arzikin ke yana gaggawan neman ka sau da yawa ga arzikin da ta gashi lokutan da kake wa Allah sai ya hana arzikin da wannan in ka ga bawa yana yi wa Allah laifi Allah ta'ala ya bude masa kofofi gaba ɗaya to sansa ne baya sansa ne baya idan Allah baya son wannan bawan to sai bude masa duka kofofi ko ni ne ta fitowa waɗannan suna ƙarƙashin talala ne salata da bisu kuma mai haisu la ya da kuma kulle da kuma na dai amma bayan da Allah yake sai daga duk mutum da yake ya da tsoron Allah to Allah ta'ala yana bude masa kofofin arziki kofofin kwanciyar hankali kofofin natsuwa a cikin rayuwarsa wannan shi kuma daga Allah ko bin annabi yuba wa qala la ilaha illa huwa makrada wa yarzuqukum min haythu la yahtasib sai ka ga idan ka ji tsoron Allah sai ka ga Allah kana ga Allah duka al'amuran ka Allah zai na kawo ba sauki a shi amma da fatar ka ga Allah ta ya ka ta ga ayyuka na zunubi ayyuka na laifi ayyuka na kaucewa hanya sai ka ga kana ganin cewa kamar a wadansu al'amura ko gobi suna bude maka amma ba a je ta guda akwai wani bala'i a tare da kai to idan abin da yake damun al'umma ce tun daga lokacin da yake aikata abin da yake so abin burgewa a idan ka falalu amma lokacin da Allah ta'ala ya kama shi sai ka ga ya koma a jarda duk mutumin da kake ga yana aikata abin da dama ta hanyar neman dukiyoyi na haram Allah ta'ala ya kale shi ko ko yin saban Allah Allah ta'ala ya kale shi wallahi san sani ba shi amma duk bawan da Allah yake so to da zarar ya fara ba daidai ba sai Allah ya jefa maka wani abu don ya tsina kan shi a maka da kake ba daidai ba ne lallan dan uwa sama dan kasuwa ku cewa kasuwar su da hanyar da'a da jiyya ga Allah ba damar mutum ya tsaya da tsoron Allah da kiyaye dokokin shari'a mutum yana kasuwa yau ya bude waya yana kallon fina-finai da kasa da ya je ya yi shaidan kibi ya tafi ya je ya aikata alfasa da ba ana ruwa duk da kan harkokin da yake ya harkoki ne masu kyau wanda Allah ta'ala zai bude masa alkhairi da yawa amma sai kaga an bude ba alkhairin wata rana a fara babba tana faɗo maka da abubuwa kamar da wanda ke jarraba da Allah madaukakin sarki lalle mu tsora Allah gani cewa a cikin biyayya ga Allah godiyar ni'ima ta ce a cikin sabon Allah shi kuma kaucewa ni'imar Allah take wa in kuma ala alade insha Allah zan ƙara bayani akan wannan babu idan Allah ya kai mu annan bayani aka kawo jiya yanda ban karanta ba to mai tambaya na farko yana cewa ina cikin fort ne duk lokacin da muka fita aiki muka dawo sai a bani wasu kuɗi kuma wannan kuɗin baya cikin salari duk sanda aka bani kuɗin sai na ji a zuciyata ta tsosa amma sauran abin da zai faru a in ban karɓa ba shi yasa nake karɓa ni shawara ba a bani so shi wannan Allah ya saka masa da alkhairi ورب لا يجب أن يكون هناك إنه على نبجين وإلى العرام جميعا من سيوى يعني نقول إيه أن سابون دعا رفض الشرعان من أين يحكي سيوى على وقتها أطوى تسعادها من أطوى تسعادها من يكي مدوى سيوى 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 sun je sun yi wani tsada sun dawo a wasu ana iya ɗaukar wani alawar a babu kaga wannan sanannen abu shi ma kansa da wani abu da ba a cikin salari da ke mala'a to amma idan ya zama in sun fita kamar sai da muka sani ana fita a je a yi hada-hada a yi zalunci a karɓo dukiyoyin mutane na haram da sauran su idan an dawo ofis a zo a rama shi kuma wannan ƙarami ne idan bai karɓa ba zai yi a wajen mai da Allah ya janyo a kore shi, da Allah ya janyo a bar sharri, da Allah ya janyo wani abu wanda yake kallon cewa zai fito ne. To gudun fitina tunda ba shi da ikon da zai hana, kowa karɓa kar ya amfana da wannan kuɗin, kowa karɓa kar ya amfana da shi, da zama ya bayar da shi a tsari zuwa ga masu ƙaramin ƙarfi, almajirai ne ya gani, masu bara ne ya gani, da zai sauran su idan ya ba su, tunda ba zai iya bayyana wa waɗansa karɓar ta ne mata darura, amma tun ba darura ta bane. Amma ke karɓa darura ce saboda abin da ke tsoron ta ne, amma su kuma tun kuɗin ba darura ba ne, za ta zai iya bayar da shi ga almajirai ko wani kuma buƙata. Allahu a'lam, ko da yi wani abin da ya dace da shi, da su buta sai masallaci ko wani abu da yawa da shi da ya san cewa kuɗin ya fita a hannu. Wannan yana cewa yana so a masa ƙarin bayani a kan abin da ya shafi mace mai shayarwa da kuma da ciki tsoho da shekaru da yin abu da zai rami azumi da kamata ne kisa da abu da halatta, saboda yin azumin zai iya jefa da cikin halatta kuma zai iya jefa ɗan da yake cikin da a cikin yanayi na da za ka bai kamata ka yi azumin ba, ko kuma wani abu mai irin jiki ne har da mara lafiya, haka nan mai shayarwa tana shayar da wajen horon cewa wannan azumin zai iya jawo ɗanta rarruwa ta yadda ba zai samu abincin da zai yi ba. Ita kuma idan tana azumi ta ba wa yaron nono ta tashi, tana shiga a cikin yanayin da tana za ta iya kamuwa da rashin lafiya, kuma tana fatara iya jurewa shayarwa da shayarwa ba, duk da wannan ba laifi za su iya azumi wa azumi. A idan ya zama mai cikin tana da yakini bayan haihuwa in ta zo ta ci gaba da shayarwa ba za ta iya azumi ba, a wannan lokacin su kaga ita wannan ciyarwa ce a kai, tunda za ta yi shayarwa har zuwa wata shekara. A idan kuma tana ganin cewa bayan ta haihu za ta iya yin azumi, to wannan ba da shi ba ne za ta iya jinkirtawa sai bayan ta haihu ta ce ta yi azumi. Haka nan ita ma mai shayarwa idan tana tsammanin bayan sallah idan azumin ya zama ana yi da ana ɗauko hutawa za ta iya yin azumin, to za ta iya ɗauka misali yau ta yi gobe ta huta da sauransu har zuwa ta gama, ba laifi za ta iya yin azumi. Amma idan ta san cewa har wani shekara za ta ci gaba da shayarwa kuma ba ta da lokacin da za ta iya azumin, to ba laifi ba ne idan ta ciyar. Sannan haka nan tsoho dattijan da ba zai iya azumi ba shi ma zai iya ciyarwa, wannan duk yana ƙarƙashin wahalar da zai yi iya ƙona ko fidiyar su tsawon mutum, wato wannan da ba su iya ba ba su da ƙafa, ƙafa shi ne energy wanda ba da energy din da zai iya yin azumin, ba a buƙatar yi wannan azumi, saboda shi azumi a cikin fitowar da ya kamata mutane su gane sauki Allah yake nema wa mutane ba wahala ba, yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, sauki Allah yake nema wa mutane ba wai sai da ya akatar da mu da azumi, saboda shi akwai dattijai da yawa da za ka ga suna azumi wanda an ba su shawara su sauke sai su ce su ba su sauke ba, kuma karshe yin haka ya ja musu damuwa, ƙarfin imani ne irin naku kamata a samu hanyoyin ba su shawara, yana ɗaya daga cikin hukumar na shari'ar musulunci ciyarwa rayuka, yana ɗaya daga cikin manufofin da ciyarwa rayuka mutane, da shi kuma abin da bidan halaka ko cutarwa ba ya ɗaya daga cikin manufofi na shari'a, wala ta kuma da ajiyukum ila tahadu da wa aka ina lafiyar musulmi. Yanda ya sallama da tsaraka a biyu ɗansa bare sai ya yi ba'ari, ta yi kokwane ba'ari, wato yana so ya yi ba'ari ne ko sai ya manta ta yi ta bane, a wajen wasu daga cikin malamai sallar da ta riga ta yi mafi yawa, saboda a wasu mazhabobin ma ai ba ma kabalin ai ba ma ba'ari, iya kabali sai kawai mazhabar malikiyya ce ce da kabali da ba'ari, a mazhabar hanafiya iya ba'ari kawai ake duk kuskuren da kai a sallah ba'ari za ka yi, a mazhabar hanbaliya da shafi'iyya duk kuskuren da kai kabali za ka yi, a mazhabar malikiyya ne idan ka yi rabi za ka yi kabali, idan ka kara za ka yi ba'adi. To amma idan ya zama ba'adi ne a kanka, lalle in ya zama a talla ka yi rage ka yi kari, ka yi abu guda biyu kenan. To amma za ka bar malakiya ba'adi ne kadai za ka yi. Ita ko ba'adi idan ya zama a kanka har dama, ko bayan shekara goma ne ka ce wani abin da aka yi ka. In kana da alula a lokacin kawai yi kafara ka yi tijjada guda biyu ka yi ta iyaka ya sallama ka yi ba'adi ne. Da ba wai wani abu ne wanda an biyo ka daga bayan ba ka yi ba shi kenan. An kuma kabar da a kanka ka ga shi kenan. Shi da duk abin da ka yi rabi a sallah ka kabar za ka yi. To abin da ka yi kuma ba da ba ka yi. Allah ba. Limar na sallah sai ya karanta a kan suna manzan Allah. Wasu ɗaya sara wa'ansu ba shi ba. To wani ne ya fi dacewa, wanda ya fi dacewa wanda suke yi wa manzan Allah salati. Ai ko a yanayin da aka kaya da duk wani masu yi salati ba. Ko a halin mutuwa. Ko kuma ka dace ma sunan manzan Allah ta wata salati. Ana sallah da abu da ma kai ba liman da in wani a wajen masallaci ka ma sunan manzan Allah kai salati sallar ka tana nan juma'a ne. Ko ba liman ba ne. In dai ka dace an yi salati an kama sunan manzan Allah kai salati sallar ta yi. Wannan da ya tana da shi a cikin ba kamar akwai ko tun a kadiri lawa ai mun da wannan Allah ba ya da sunan mai ciye shi sai ya tafi sai ya ba da mutumin da ya tafi ya gudu ya ga matarsa har sai da ya sai sai wani auren sannan ya dawo. In aka ce sai da ke wani auren abin nufi an riga an ba shi iya lokacin da ko na kamanin rayuwa. Iya lokacin da ake ganin cewa su tabbas wannan alamu ne na cewa don cewa ya gudu ya tafi akwai bukatar sai an je kotu alƙali ne zai yanke hukunci. Ba ka mace ta ce ya gudu ya bar ni shikenan na ba ka auren alƙali abu. Sai an je wajen alƙali ne. Sai ka'ida ta shari'a na iya lokacin da za ka ɗauka wanda da adadin shekaru da kuma mura'atin abubuwan da za a lura da su don tabbatar da cewa lalle an ba yaro bayan ya rasu ana bayan an gama hukunci akan cewa lalle akwai alamun rasuwa in ta riga ta yi aure in ya bayyana tana tare da mijinta na yanzu ne ba mijinta na farko ma amma ta haɓa sai na kuma duk da sai na ya saba da wannan mai imam malik yana tare da ra'ayin sai na kuma wannan yana cewa lokacin suna kandu akwai wani malamin su na English yana karantar da Bible saboda lokacin da za a zo IRS da TRS idan malamin TRS bayan yakan shiga ya karantar da Kiristoci bayan da ta wannan bai dace bai dace ba babu wani wanda ya dora masa dole sai ya karantar da Bible inda ya sa Bible yake hannun Kiristoci a yanzu Bible da Hawa wanda aka canza aka tantan da abubuwan da yake cikin sa aka cewa Allah yana da ka to bai kamata ku fara cikin su ya da aka tantan da aka yi da Allah Allah wannan ne shi ne Allah wannan da ila ana yana cewa yana bara ai masa addu'a Allah ya biya akan wata bukata da Ubangiji ya biya wannan bukata da bukatun mu gaba ɗaya ba muna bara addu'a da Allah Ubangiji ya biya bukata Allah Ubangiji ya yi mana dukkan damuwa sallu ala nabiyyi karim
sallallahu alaihi wasallam
Allahumma salli ala sayyidina ali
اللهم ربنا تقبل منا اننا المسلمين العليم واتب علينا انك الغفور الرحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين